ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أيها المسلمين waɗanda ke sauraron mu da kallon mu kai tsaye da waɗanda za su saurare mu kuma su kalle mu ta hanyar na'urorin zamani na Bature, mu ne muku sallama irin ta addinin musulunci da cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yanzu da muke magana daren Asabar ne, wanda ya daidai da daren 8 ga watan Shawwal. Hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara 1427, daidai da 27 ga watan Oktoba shekara ta 2006. Jama'ar musulmi, muna zaune ne a yanzu a kofar gidan Alhaji Tata, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi, a dandalin da aka fi sani da cewa Nadi Salafiyya, wato dandali na ainihin Salafiyya. Yanzu da muke magana din nan, goron sallah ne muke so mu gabatar wa jama'a ta hanyar gabatar da wa'azi. Sai dai muna tunasar da kai, ya kai dan uwa musulmi, da ka sha azumin kwanaki 29 ko 30, da cewa manzo Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin hadisin shi da ya inganta, wanda al-Imamu Ahmad da Muslim suka ruwaito shi, ya ce mutumin da ya azimci watan Ramadana sannan ya biyo baya da azumtar kwanaki 6 a cikin watan Shawwal, za a rubuta mishi lada tamkar ya azumci shekara guda dindi. Ma'anar wannan hadisi, kamar yadda malamai suka tabbatar, shi ne dukkan aiki guda ɗaya da musulmi ya yi, za a ainihin ba shi ladan aiki 10. Don haka dukkan sanda musulmi ya yi azumi kwaya ɗaya, za a ba shi ladan azumi 10 ne. To idan musulmi ya yi azumi guda 29 ko guda 30, wato za a ba shi ladan kwanaki 300 kenan, ko kuma kwanaki 290. Idan mutum ya samu lada na kwanaki 290 ko kwanaki 300, sa'annan ya zo ya azumci kwanaki 6 bayan sallah, kafin watan sallar ya fita, shi kuma dukkan azumi ɗaya da ya yi daga cikin 6 ɗin nan, za a ba shi lada 10. Kagan aka tattara ladan, ya zama lada 60 kenan. Ma'ana musulmi zai waye gari yana da lada 350 ko kuma lada 360. Wannan ainihin lada, ka tabbatar da cewa a ka'idar shari'ar musulunci, matukar ba a yi ganganci ba, ba a saka shegantaka ko yahudanci ko ra'ayi ko gargajiyanci ba dangane da harkar ganin wata. A cikin shari'ar musulunci, in dai wata an gan shi gani na haƙiƙa, har aka yi azumi guda 29, to ladan 30 ake sawa. Haka hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ishara, malamai kuma suka fito da ma'anar karara. Karanta littafin Fathul Bari, sharhin Sahihul Bukhari, mujalladi na 4. Ma'ana idan aka ce an yi azumi 29, matukar 29 din nan ta tabbata 29 daidai ce aka yi, to ya tabbata ladan 30 din za a bayar. To kaga yanzu na dawo na cikkashe waccan magana ta, wadda ne maka dan hankalinka ya kwanta, domin kai abin da ka saba shine lalle azumi ya zama kwanaki 30. Ba lallai ba ne jama'a, idan ba a ga wata ba, to shine sai a cika shi 30. Amma a ka'ida wata kwanaki 29 yake kasancewa, amma in ba a gan shi ba, to sai ya cika 30. Don haka manzon Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, tun da yake bai taba yin azumi 30 ba, dukkan musulmi ya ji wannan, annabi bai taba yin azumi 30 ba, amma ya taba daukar na 30 kamar yadda wata riwaya ta zo sahihiya a cikin sunan Abi Dawud da kuma ainihin sunan Tirmidhi, har ya dauka rana tsaka sai wasu jama'a suka taho daga kauyen su suka ce su kan sun ga wata a daren jiya, dan haka sun waye gari a yau din nan har sun hau sallar Idi a kauyen su. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yaji haka yasa aka yi shela aka karya azumi, to saboda lokacin sallar Idi ya wuce tunda rana ta yi tsaka, sai annabi yasa aka fita kashe gari aka rama wannan sallar Idi. Wannan shine hadisin da kadai annabi ya dauki na 30 din, amma bai yi 30 din ba. Bayan wannan babu wani hadisi ingantacce daga annabi cewa annabi ya taba yin azumi 30, annabi bai taba yin 30 ba. Sai dai ga wani hamzari ba gudu ba ta iya yiwa kaje kalle ko wani mataccen hadisi da Ibn Mas'udin ya ruwaito a cikin sunan Tirmidhi cewa annabi sallallahu alaihi wasallama bai taba yin azumi 30 ba sai so biyu. Wannan hadisi ne munkarun, da'ifun jiddan. Ka karanta ainihin sharhin Tirmidhi na malam Muhammad Abdulrahman al-Mubarak Furi, ba hadisi ne ingantacce ba. Dan haka barin jaddada maganata, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bai taba yin azumi guda 30 ba tunda yake azumin Ramadan. Kadai azumin da yayi shine azumi guda 29. Ina fatar mun gane. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To idan kai azumi na watan Ramadan za a baka lada 300 daidai, idan kuma kai na Shawwal za a baka lada 60, kaga an baka lada 360 kenan. To lada 360 din nan sai ya zama kaga ka samu ladan azumi kamar ka azumci shekara guda dindi kenan. Ina fatar mun gane. Dan haka idan kai zahidi ne wanda kake da matukar son ibada, kana son kullun ka kasance cikin azumi, to in kai haka kai laifi, ya zama kullun a rayuwarka cikin azumi kake, ko na farilla ko na nafila, to kai laifi in kai haka ka saba shari'ar musulunci. Azumin da ake so shine ko dai kai azumi irin na Annabi Dawud, kai azumi yau gobe ainihin ka sha, kai azumi yau gobe ka sha, ko kuma wani lokacin a rayuwarka kai ta azumin nafila tsawon lokaci kuma sai ka dage daga azumin nafila ma kamar ma baka yi. Wannan dai ya zo a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ingantattu a cikin sahihul Bukhari da Muslim. In kana son ganin su gaba ɗaya ka je ka dauki babin azumi cikin littafin Riyadus Salihin na al-Imam an-Nawawi, Allah ya gafarta mishi. Sai mu dawo kan maganar da muke. Shi azumin Shawwal azumi ne wanda yake tabbatacce kamar yadda ka ji nayi bayani, amma Imam Malik bai samu wannan hadisi da ya magana dangane da wannan azumi ba, dan haka yayi fatawa a cikin littafin shi da cewa ainihin ba a yin wannan azumi. Wannan maganar kuskure ce daga Imam Malik, ba magana ce ta ganganci ba, amma mu gare mu bai halatta mu bi ta ba, haramun ne mutun ya bi wannan magana. Wanda duk ya bi wannan magana bayan wannan hadisi ya tabbata ya inganta gare shi, to ya tabbatar da cewa ba Imam Malik yake bi ba, yana bin ainihin shedan ne, domin babu wani dalili wanda zai kara waccan magana ta Imam Malik. Yayi magana ne daidai da gwagwadon abin da Allah ya sanar da shi. Yau da gobe da fadaduwar ilimi ta bayyanar da wannan magana da Imam Malik yayi kuskure ce. Dan haka yin azumi guda 6 a cikin wannan wata na karamar sallah sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Kuma wannan azumi zaka iya yin shi gaba daya, za kuma ka iya yin shi a lallabe, zaka iya yin shi a farko, zaka iya yin shi a tsakiyar wata, za kuma ka iya yin shi a ƙarshe. Babu wani dalili da zai sa a ce an fi so ka yi a farkon ko a tsakiya ko a ƙarshe, duk yadda ya sauƙaƙa. In ka so zaka iya 2-10 farko, 2-10 ta tsakiya, 2-10 ta ƙarshe, duk yadda kai ka harhaɗa dai matuƙar cewa ka haɗa wannan azumi a cikin watan Shawwal, to ka samar da abin da ake so. Zaka iya yin wannan azumi koda ana bin ka bashin azumin Ramadan. Misali, ka kwanta rashin lafiya cikin watan azumi, baka samu damar yin azumi guda 20 ba, sai guda 10 rakkai, sai zan akwai bashin azumi guda 20 a kanka. ko kuma ke kin yi haila baki samu damar yin azumi ba guda shida ko guda uku ko guda biyar daidai da kwanakin ainihin hailarki, ko kuma kin haihu ko larurar shayarwa wadda didde wani dalili ya hana ka yin azumi a cikin watan azumi din, bayan sallah sai zan ka samu damar kai wannan na nafila. Kafin karama zaka iya yin nafila ya halatta, domin shi wannan na nafilar yana da takaitacce kuma ƙurarren lokaci. Ita kuwa ramuwar azumin Ramadan kana da damar ka ja ta ka fadada ta har zuwa Sha'aban mai zuwa na baɗi kenan, babu laifi in kai haka. Ina fatar an gane. Saboda haka koda ana bin ka bashi ko ka fara ta ainihin azumin Ramadana, zaka yin waɗannan azumummuka na nafila insha Allahu ta'ala. Ina fatar jama'a sun gane. Dan haka jama'a, wannan sunna ce ga wanda ya samu hali ko wanda ta samu hali, to sai a yi. Yin wannan azumin kamar yadda nace zai tabbatar maka da ladan azumin shekara ɗaya dindi. Kaga idan ma kai rago ne baka iya yin azumi na nafila waɗanda ake Litinin, Alhamis ko azumin fararen dare raki kamar 13, 14, 15 ga wata, ko kuma azumin Annabi Dauda, yau azumi gobe ciyarwa. Duk in ya zan baka samun damar yin haka, idan ka kokarta kai 6 Shawwal din nan, sai ka ce Allah ya kai mu baɗi lafiya, kuma kai ka hada shekara gudar ka dindi. Ina fatar mun gane. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Dan haka wannan sunna ce a raya ta, a bar waccan magana ta Imam Malik da wasu maganganu waɗanda ke karo da wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Haramun ne a dauke su a yi aiki da su. Abinda yake wajibi, abinda yake daidai, abinda yake tabbas shine a dauki maganar fiyayyen halitta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a yi ainihin aiki da ita. To taken wa'azin namu na yau shine lokaci jalin dan adam. Wato shi lokaci ga dan adam jali ne, kamar yadda yake dan kasuwa babu yadda zai kasuwanci sai yana da jali. Mutumin da yake son ya yi aikin gona babu yadda zai yi noma sai yana da gona, sai yana da fatanya, sai yana da taki, sai yana da iri, sai yana da karfin da zai yi je ya durkusa ya noman, ko kuma ya dauki yan kwadago ko yan barema je su taya shi. Ma'ana waɗannan abubuwan da zai hada dangane da noman shi jali ne. In babu su zai yi noma ya yi, zai yi ba. Dan kasuwa koda mai sai da zare da allura a jikin kwangwala, in bai da jalin naira 500 na zare da allura zai yi kasuwanci? Zai yi ba. Shi lokaci da Allah madaukakin sarki ya halicce ka a cikin shi, to wani babban jali ne wanda ya baka, ana neman ka samu kai istismarin shi. Ma'ana ka tabbatar da cewa kayi amfani da shi, ka ci moriyar shi a yadda ya kamata. Kamar yadda in kana da gwaiba ko mangwaro ko gwanda ko wata bishiya mai fitar da ƴaƴan itatuwa masu daɗi, kai kokarin ka ci amfaninta. Kar ka sake sai ta gama ainihin ƴaƴan sun ribe, lokaci ya kure kenan, sannan ka zo ka ɗiba, kaga baka ci moriyar ta ba. A cikin Al-Qur'ani Allah madaukakin sarki yana cewa hal ata 'alal insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. Hal ata 'alal insani hinun min ad-dahri, ko labari ya taba zuwar wa mutum wani lokaci daga cikin zamunna na wannan rayuwa, lam yakun shay'an madhkura, wanda shi wannan mutumin bai kasance a bakin komai ba, ba a ma san da shi ba. Abinda aya take so ta ce maka shi ne, ko ka taɓa zama ka yi tunani an taɓa samun wani lokaci wanda a wannan lokacin baka, kuma ba ambatanka, babu bayani akan ka ko kaɗan, ko ka taɓa sanin haka? Ka taɓa zama ka yi tunani akan haka? Wannan tunanin ya taɓa zuwa mutum? Idan bai taɓa zuwar maka ba, a yanzu da nake magana ka yi tunanin an taɓa samun wani lokaci wanda a wannan lokacin baka, ba labarinka, babu ambatonka. Idan kai wannan tunanin, sai kuma ka dawo ka sake canna tunaninka gaba, ka san cewa to za a zo a samu wani lokaci kenan nan gaba wanda zai zama baka, kuma ba za a samu ambatonka ba, ba za a tuna ka ba gaba daya. To ka san me ake ce maka? Sai ka tsaya sai kai tunani a wancan lokacin da baka, ba ambatonka, to ka huta, ba wata mas'uliyya akan ka. Amma a yanzu da aka same ka, akwai ka, akwai ambatanka, randa aka rasa ka, baka ba ambatanka. To abinda ake so shine a zamanin da ya zan baka ba ambatanka, ka kaddara a wannan lokacin kana can cikin mas'uliya, kana karkashin bincike da tambaya ta wanda ya samar da kai a halin baka. To me yake nuna maka kenan? A yanzu da aka samar da kai, akwai ka, akwai ambatanka, sai ka tsaya kai tunani kai abin da zai cancanta ka iya bada ansa ran da aka waye gari kuma baka. To me saurare na, ko ka shirya sa'ad da baka ba ambatanka nan gaba, ko ka shirya can da baka je ka zauna? Wani daga cikin malaman farko almajiran shi suka tambaye shi cewa algafata malam, me yasa ne wai muke kyamar mutuwa? Sai ya ce saboda dukkan dan adam yana da gida biyu, yana da gida a nan, yana da gida a can. Yace to abinda yake kawo kuke kyamar mutuwa shine kun san cewa kun gyara waɗannan gidajen na nan duniya ne, amma ba ku gyara na can inda za ku je ku zauna ba. Mutum ne yana da gidaje guda biyu jama'a, yana da gida a ƙauyensu, yana da gida a nan kuma da ya taho cirani, amma gidan da ya taho cirani nan sai ya zo ya gina shi gida kyakkyawa wanda yake duk wanda ya gani ya san gidan ya ginu, amma gidan da ya baro a can ƙauye fa sai ya bar shi, gidan bunu ne, shekara goma bai je ya duba shi ba, yana cike da ciyayi, macizai, bunin ya zaizaye, ɗakin ya zaizaye, kadangaru duk sun bi sun huda shi. Duk sa'ad da ya tunanin cewa ya tafi ganin gida zai fara tunanin ina zai sauka, sai zan zuciyar shi ta bashi ya kibin babu inda zai sauka. Jama'a zai so ya koma ganin gida? To ashe duk sa'ad da kaga mutane suna tsoron mutuwa, to sun gina gidan duniya ne sun rusa na lahira. Dan haka mawaki yake cewa ai abin da yasa ba su son zuwa ainihin wato lahira gaskiyar su kadan ce, ma'ana duk mutumin da kaga yana tsoron zuwa lahira to gaskiyar shi kadan ce. Dan haka Allah madaukakin sarki jefa Yahuda kalubale yace da su, idan har da gaske da kuke cewa ku ƴaƴan Allah ne, ku masoya Allah ne, to ku yi burin mutuwa. Sai Allah yace walan yatamannahu abadan, ba za su taba fatan mutuwa ba, ba za su taba burin mutuwa ba. Me yasa? Bima qaddamat aydihim, saboda mugun aikin da hannunsu ya gabatar. Ashe suna da yaqinin cewa sun gina duniya sun kuma rusa lahira, sakamakon gina duniya da suka yi suka rusa lahira, ba su da masauki, ba su da mazauni a lahira, don haka ba sa sha'awar su je ta. To dan adam, abinda nake tunatar da kai da wannan aya kenan. Ayar dai tana magana kai tsaye a kanka ne, kai da ni da ke da ita da mu da su. Hal ata alal insani hinun minad dahari lam yakun shay'an madhkura, shin labari ko tunani ya taba zo wa mutum cewa an taba samun wani zamani wanda ba shi ba ambaton shi? Labari ya zo mutum to sai ya tunani, to kuma labari ya zaunu cikin kwakwalwar shi za a samu lokacin da babu shi ba ambaton shi kenan. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Ina so zan gina mana wannan wa'azi namu ne akan wata sura da aka fi saninta da suratul asri, wadda babban malami al-Imam Shafi'i Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi yake cewa da a ce Allah bai taba saukarwa mutane wata sura ba sai wal asri, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yace da Allah bai taba saukar da wani wahayi ba sai wannan wal asri, to da ta ishe su. Ma'ana da Allah bai taba saukarwa da annabi Nuhu wahayi ba, bai taba saukarwa da annabi Ibrahim da Musa da Isa da Harun, Allah bai taba saukarwa da Dawud da kowane annabi ba, da a ce Allah bai taba wa manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahayin alqur'ani ba, sai wal asri Allah ya saukar tun daga sadda aka halicci annabi Adam har zuwa wannan zamani na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da suratul asri nan ita kadai ta isar. Wannan sura da take da ayoyi uku rak
za ta ishi a bauta wa Allah gaba daya tun daga farkon halitta har ƙarshen halitta. Sannan ku dubi malamin da ya magana akan wannan surar, babban malami ne al-Imam Shafi'i Baqureshi, yazo yayin wannan magana akan wannan sura da zaka dube ta kace yar karama anya suran nan bai cancanta a tsaya ai darasinta darasi na musamman ba kuwa ya cancanta. Na biyu al-Imam at-Tabarani ya ruwaito a cikin littafin shi al-Mu'jam al-Kabir da isnadi sahihi, da al-Imam al-Baihaqi a cikin littafin shi mai suna Shu'ab al-Iman da isnadi sahihi, daga Ubayd ɗaya daga cikin tabi'ai ya ce sabbin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama guda biyu daga cikinsu in suka haɗu ɗaya ba zai wa ɗaya sallama su yi musafaha su gaisa ba har sai ya karanta mishi suratul asri, ana haɗuwa sai kawai sai ka tsaye da mutum ka ce mishi wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri, sannan sai su sallama sannan sai su gaisa. Haka al-Imam at-Tabarani da al-Imam al-Hakim cikin Shu'ab al-Iman suka ruwaito waɗannan maganganu guda biyu, da wannan tabi'i ya ruwaito da wannan wadda al-Imam Shafi'i ya faɗi, duk gaba ɗaya na nuna yadda salafus salih malaman farko tun daga kan sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka gaje su irin su al-Imam Shafi'i, wannan na nuna sun ba da kula ta musamman akan suratul asr ko. To amma yanzu shin mu da ke cewa salafiya ne mu muna bin tafarkin su muna ba da kula ta musamman akan suratul asr? Wajibi ne mu ba da kula ta musamman akan suratul asr. Ka karanta suratul asr ka kai ka komo ka ga me take dauke da shi, domin karamar sura ce a ganin idon mutane, alisafin harufanta da kalmominta da ayoyinta karama ce, domin ayoyi uku ne rak. To anya yar karamar sura irin wannan ita za ta ishi mutane tun daga farko har ƙarshen duniya su bauta wa Allah? Amma tun da babban malami ne irin Imam Shafi'i ya faɗi, to abin a ɗaga kai a dubi wannan sura ce. Tun da har sahabbai suka maida wannan sura a bar tunasar da junansu, duk sa'ad da ka haɗu da ɗan uwanka kafin ai sallama a gaisa sai ka karanta mishi suratul asri, sahabbai suka ɗauki wannan ya zama musu ɗabi'a, to babu shakka wannan dalili ne akan cewa akwai buƙatar a bada kula ta musamman akan suratul asri. Ina fatar mun gane a karanta ta a gane menene ma'anarta, menene tafsirinta, wani saƙonni ne suratul asri take ɗauke da su. Jama'a mun gane wannan da kyau, to akan ainihin wannan sura nake so zan gina mana wannan wa'azi. Ina mai roƙon Allah maɗaukakin sarki ya taimake ni wajen cika wannan alƙawari nake cewa ita suratul asri ayoyinta guda uku ne rak, kuma an saukar da ita a garin Makka ne saboda ƙanƙantar ayoyinta har sai da aka samu wasu sheɗanu daga cikin kafirai waɗanda suke da'awar annabta suke ganin cewa suratul asrin nan su ma za su iya yin irinta. Amr ibn al-As a lokacin yana bama guje bai musulunta ba, ya haɗu da wani mai suna Musailamatul Kazzab. Allah masu surutu su shiru, ba a yin surutu a wurin wa'azi. Amr ibn al-As yana bama guje bai musulunta ba, ya haɗu da wani mai suna Musailamatul Kazzab. Musailamatul Kazzab ya yi da'awar shi annabi ne, da yadda da'awar shi annabi ne sai da'awar shi ma mala'ikan shi yana zuwa yana kawo mishi wahayi. Rannan da Amr ibn al-As ya haɗu da shi sai suka maida abin zolaya, zolayan shi ma suke kafiran, don su kansu kafiran Makka sun san cewa ƙarya Musailamatu yake yi, kuma sun san cewa Muhammad manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaskiya yake, amma shegantaka ta sa suka kafirce mishi. Amr ibn al-As ya haɗu da Musailama sai ya ce ya Musailama, kaga dai Muhammadu an saukar mai da wata sura wadda ke cike da ilimi da hikima da tsarin rayuwa gaba daya, sai ce wace sura ce? Amr ibn al-As yana arne ba ma guje ya haddace surat al-Asr sai yace bari ka ji surat da aka saukar mai Allah ya saukar wa da Muhammad wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr ya karanta mishi ita gaba daya sai shiru ya sunkuyi da kai sai yace shi ma Allah ya saukar mai da irinta sai yace to karanta inji da yazo sai ya dauko wata dabba ita ce babba da jaka kowa san babba da jaka ne dabbar da ke daukan ƴaƴanta tana zirawa a wata jaka da Allah ya mata a gabanta sai ya dauko ta yarbo sai ya rinka siffanta ta yana yabanta yana siffanta ta da ya gama wannan surkulle nashi sai shi Amr ibn al-As ya ce ya kai Musailama da ni da kake karantawa wannan wahayin naka da kai da kake karanta min dukkan mu biyun mun san cewa kai ƙarya kake yi kuma Muhammadu gaskiya yake dan haka ka bata min lokaci sai bangaje shi sai ya wuce ina fatar mun gane wato kun ga kankantar ayoyinta ya sa har yare na ta yana ganin shi ma zai iya kera irin ta amma kuma tsabar ilimin da ke cikin ta ta likita kwakwalwar Amr ibn al-As da yana ba ma guje har yaje ya kalubalanci wani mai da'awar shi ma annabi ne to ka hada waɗannan maganganun guda uku da wannan ta Amr ibn al-As da waccan ta ainihin tabi'incin Ubayd da yace sahabbai in sun hadu da juna suna karantawa juna suna tunatar da juna da kuma maganar al-Imam Shafi'i hankalinka ya jawo ya dauko akan suratul Asr idan ka koma gida yanzu ka je ka karanta suratul Asr da safi ka karanta suratul Asr ka karanta suratul Asr da rana kai ta bita akan suratul Asr zaka rinka ganin dimbin ilimin da ke ciki kadan daga cikin abubuwan da ke cikin ta zan yi amfani da su a yau dan haskaka mana insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ce wal asri wannan wawun da Allah ya fara da shi wawi ne na rantsuwa daga cikin ainihin kalmomi da Allah madaukakin sarki yake amfani da su na harshen larabci da ya saukar a qur'ani akwai wawun da ta'un da ba'un waɗannan kalmomi ne na rantsuwa waɗanda larabawa dama suna amfani da su wajen yin rantsuwa tallahi wallahi billahi waɗannan haruffa ne ake amfani da su wajen rantsuwa to in Bahaushe ya so cika baki ne sai ya ce wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa to ya kwarmatse gaba daya hada ya gama gaba daya ke ina fata an gane to ya so ya kai matuƙa ya nuna to abin babu sassauci fa amma a ka'idar addinin musulunci in ka rantse kai amfani da ɗaya daga cikin haruffan nan na rantsuwa ya isa in ka ce wallahi ya isa in ka ce tallahi ya isa in ka ce billahi ya isa to da yake ba darasi ne muke akan lugar larabci ba za mu tsaya muna ainihin bambance menene ma'anar waɗannan ba amma dai Allah ya amfani da wawun din nan a matsayin shi na wawun rantsuwa sai kuma ya hada da al-asri a ka'idar nahwu dama shi harafin rantsuwa in yazo yana sanyawa duk sunan da ke gaban shi ne kasara na haka yace wal asri Allah yace na rantse da al-asri al-asri din nan da Allah ya rantse da shi sai malamai suka kasu kashi biyu wasu malamai suka ce abinda Allah madaukakin sarki yake rantsuwa da shi anan ita ce sallar al-asr me yasa Allah ya rantse da sallar al-asr a halin Allah ya hana a rantse da wani abu wanda yake halitta ce ita kuma sallar al-asr halitta ce daga cikin halittun Allah madaukakin sarki domin me suwaye suke yin sallar al-asr bayin Allah to wallahu khalaqakum wama ta'maluna Allah shi ya halicce ku da ku da aikin da kuke ku kuke al-asr to Allah shi ya halicci al-asr da ku da kuke da asr to me yasa Allah ya rantse da ita dukkan abin da Allah madaukakin sarki ya rantse da shi zai rantse da shi ne dan ya dabi'antu da dabi'a irin taka kai mutum duk abin da aka rantse to maganar da za ta biyo bayan rantsuwar yana nuna me girman maganar Allah bai rantse maka ba dan yana tsoranka a ka'ida kuma shi ne duk abin da za a yi rantsuwa da abin da ke sama da kai ne duk wani abu da za ka rantse da shi kai mutum ko kwarankwata ko menene zaka rantse da wannan abu ne wanda yake halittu ne to dan haka sai aka ce kai bai halatta gare ka ba ka rantse da duk wani abu wanda yake ba Allah ba ba siffa Allah ba don haka in kace kwaran kwatsa ka rantse da kwaran kwatsa to kai shirka a cikin lafazi sai kai istighfari ina fatar mun gane in kace ka rantse da tannatsa ko ka rantse da rawanin sarkin musulmi ko ka rantse da gabas da yamma ko ka rantse da sama da ƙasa ko ka rantse da annabi Muhammadu duk kai kuskure ana rantsuwa da Allah ne da sifofin Allah zaka iya cewa ka rantse da Allah zaka iya cewa ka rantse da Al-Qur'ani zaka iya cewa ka rantse da Yasin zaka iya cewa ka rantse da Alamtara Kaifa zaka iya cewa ka rantse da Qul Huwallahu zaka ce ka rantse da Bismillahi duk wannan in ka rantse da shi baka yi laifi ba ina fatar mun gane amma in ka ce ka rantse da rawanin sarkin musulmi to ka kama kafar wala ina fatar an gane dan haka kai mutum sai dai ka rantse da abin da yake sama da kai to abin da yake sama da kai shine Allah da sifofin shi to amma shi Allah babu abin da ke sama da shi duk abin da Allah zai rantse da shi lallai ne wannan abu kasa yake da shi to da yake Allah madaukakin sarki babu wanda ya fi shi shi ake bautawa baya bautawa kowa don haka shi da haƙin shi daidai ne kuma yana so ya nuna maka girman abin da zai biyo baya ne kamar yadda na faɗi a ɗazu in ka ji bahaushe ya ce wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa ni ma naira 50 na sai kaset din nan to babu shakka wannan maganar tana nuna ni ma naira 50 na sai kaset din nan yana sha maka alwashin babu tantama a maganar nan yana so ka yadda ne ina fatar mun gani to a yayin da ya kasance haka Allah madaukakin sarki ya rantsuwa da al'asri to akwai wata magana mai muhimmanci da yake so ta biyo baya to akan al'asr din nan kamar yadda nace wasu malamai sai suka ce ma'anar al'asr anan Allah yana rantsuwa da sallar la'asar ne dalili akan haka sai suka ce saboda girman sallar la'asar da kuma muhimmancin ta da kuma hadarin ta da kuma tsautsayi dake kan mutumin da yayi sallar la'asar ba akan lokaci ba ko ba a cikin jama'a ba to saboda wannan muhimmanci suka ce sai yasa Allah ya rantse da ita yace yana rantsuwa da sallar la'asar dalilin da yasa suka dauki wannan fassarar suna da wasu ayoyi a cikin Al-Qur'ani da wasu hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama waɗanda suke mara waɗannan maganganu nasu baya daga cikin ayoyin akwai ayar da Allah madaukakin sarki ke cewa hafizu ala salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin ku kiyaye dukkan salloli gaba daya har da sallar tsakiya in kun tashi tsayuwa ga Allah a wurin sallah ku tsayu a cikin natsuwa mecece sallar tsakiya da Allah yace ku kiyaye dukkan salloli sai yace har da sallar tsakiya nassin hadisi sahihi cikin musnad al-Imam Ahmad da littafin sahih al-Bukhari da kuma tafsirin al-Imam Ibn Kathir ya tattaro su gaba daya annabi sallallahu alaihi wasallama yace sallar tsakiya ita ce sallar la'asar wannan sai ya nuna muhimmancin da sallar la'asar take da shi akan sauran salloli kamar yadda muhimmancin mala'ika Jibril yake da shi akan ainihin sauran mala'iku da Allah yace tanazzalul mala'ikatu war-ruhu fiha a cikin daren lailatul qadari mala'iku gaba daya suna sakkowa har ma da mala'ika Jibrilu shi ba mala'ika bane mala'ika ne yau me yasa aka ware shi dan a nuna yafi sauran muhimmanci to da Allah yace ku kiyaye salloli gaba daya har da sallar tsakiya dalili ne akan cewa ita sallar tsakiyar nan tana da daraja tana da muhimmancin da sauran sallolin ba su da shi to da yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya wakilta shi akan ya fassara wa musulmi alqur'ani a idda Allah yace wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim mun saukar maka da alqur'ani ne dan kai wa mutane bayanin abin da aka saukar musu da yake manzon Allah ya dauki wannan aiki sai ya ainihin fassara wa musulmi me ake nufi da sallar tsakiya sai yace sallar la'asar yanzu wannan hadisi da wannan aya na nuna muhimmancin sallar la'asar waɗannan malamai da suka ce sallar la'asar ce Allah yake rantsuwa da yace ce wal asri sai suka ce kadan daga cikin dalilan da za su goyi bayan maganar su da ita kenan daga cikin dalilan ga wasu hadisai har wayo a cikin sahihul bukhari waɗanda ke ƙara nuna muhimmancin sallar la'asar saurari imamul bukhari kaji
yace babun ismu man fatatuhu al-asr, ga bayani akan laifin wanda sallar la'asar ta kubuce mishi. Ina ma'anar kubucewa, ko bai yi ta a jama'a ba, ko bai yi ta akan lokacinta ba, ko ya kiyinta gaba daya. Menene laifin da sallar la'asar ta kubucewa mutum zai samu? قال الإمام البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عمر الله يقرا مسير دائتي للي منظر الله صلى الله عليه وسلم أتي الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. متمن صلى العصر تكي كبتي مشي to kamar yana asarar iyalan shi ne da dukiyar shi. Ina ma'anar wannan hadisi shine wata riwaya ta zo a cikin littafin Al-Musannaf ta Imam Abdurrazzaq As-San'ani, sai ta fassara ta tace mutumin da sallar la'asar ta kubuce mishi, da a ce sallar la'asar ta kubuce wa mutum, gwamma ya waye gari, yayi asarar dukiyar shi, yayi asarar iyalan shi. Ina ma'anar wannan magana, ka koma gida ka samu gidanka ya kone kurmus, duk abin da ka mallaka a duniya, da ƴaƴanka da matanka da iyayenka da komai naka, kai asara shi gaba daya. Wannan asara ta kai asara a rayuwar dan adam, kuma asara ce wadda ko makiyinka yazo ya ganta sai ya tausaya maka. Irin wannan asarar ta fi sauki da a ce baka sami yin sallar la'asar ba. Sallar la'asar na da girma ko ba ta da girma? Tana da girma. Imam al-Bukhari yace babun ismu man taraka al-asra, mutumin da ya bar sallar la'asar da gangan, wani laifi ke kan shi. Qala haddathana Muslim ibn Ibrahim qala haddathana Hisham qala haddathana Yahya ibn Abi Kathir an Abi Qilaba an Abi al-Malih qala kunna ma'a Buraydah fi ghazwa fi yawmin dhi ghaym fa qala bakkiru bi salati al-asri fa inna an-nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wa sallama qala man taraka salat al-asr faqad habita amaluhu. Wani tabi'i mai suna Abu al-Malih yace mun kasance tare da malamin mu sahabi mai suna Buraida a wani yaki da muka je. A wannan yini an yi judo, rana bata samu bayyana ba, sai malamin namu yace ku yi marmaza ku yi sallar la'asar da wuri. Ina alakar wannan maganar? Saboda tunda an yi judo, me yiwa rana ta fadi basu sani ba, sai ce to ku yi marmaza da kun ga sallar la'asar ta shiga, ku yi marmaza ku yi ta. Domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda duk ya bar sallar la'asar to hakika ayyukan shi sun baci. To wannan hadisi yadda ya zo hadisi ne na inzari ko ba shi haka da dumi-dumin shi? Wanda duk ya bar sallar la'asar to aikin shi ya baci. In aka ce me ma'anar wannan, sai a ce baka san bacin aiki bane. Ka san bacin aiki? Eh. Ka yin sallar la'asar? Eh. To inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, aikin ka ya baci. Duk kai da komowa da malamai suka yi dan su fuskantar su rage kaifin da wannan hadisi yazo, zaka ga duk ta'awilat ne suka bayar waɗanda in ka zo zaka iya watsar da su ka dauki hadisin a yadda yazo. Domin da suka tashi sun yi ta'awili, wani aiki ne ka shagaltu da shi har ya hana ka zuwa yin sallar la'asar, sai suka ce wannan aikin ne ya ɓaci, shi ne aikin da ake cewa ya ɓaci. Misali, tela ne kai, shushaina ne kai, a manomi ne kai, a malami ne kai, rubutu kake ko karatu kake ko wani abu kake, har ba kai sallar la'asar ba, sai suka ce abin da ake nufi shi wannan aikin da ya hana ka zuwa sallar la'asar ɗin shi ne ya ɓaci. Wannan ta'wili ne. Wasu suka ce wannan tsoratarwa ne, baya daukar zahirin lafazin shi cewa aikin ka ya baci. Waɗannan duk ta'wili ne. Ka bar hadisin yadda ya taho daga harshe mai tsarki ya shiga cikin kunne da dumi-dumin shi. Mutumin duk da ya sake ya bar sallar la'asar to aikin shi ya baci. Ba shi a haka. Wannan na nuna muhimmancin sallar la'asar ko baya nuna muhimmancin ta? Yana nuna. Wannan ya nuna sallar la'asar tana da girma ko ba ta da girma? Tana da girma. Akwai hadari ka bar sallar la'asar ko ba hadari? To a kula da dukkan salloli musamman sallar la'asar. Yanzu kun ji babbar hikima daga cikin hikimomin da yasa Allah ya ware sallar la'asar kenan. Yace hafizu ala salawati,
ku kiyaye salloli duka wa salatul wusta har da sallar tsakiya ma, domin me ba a taba cewa wanda ya bar sallah azhar ko magriba ko isha ko asuba aikin shi ya baci ba sai la'asar, dan haka a can Allah ya ware ta ita kadai yace har ma da la'asar. Wato ku kiyaye dukkan salloli amma ku fi kula da sallar la'asar. Daga cikin dalilan da yasa aka ce a kula da sallar la'asar, saboda sallar la'asar ita tafi kowace sallah hadari daga cikin hadurra na ainihin lokaci. Ma'aikacin gwamnati ya dawo a gajiye, manomi ya dawo a gajiye, dan kasuwa ya sha zafin rumfa ta gasa shi, a lokacin ne daidai lokacin hutawa ko kuma lokacin ne ake shigowa don ai wata siyayya, sai ake cewa to yayi a hankali, wannan lokacin akwai wata ibada mai matukar muhimmanci wanda kuma take da hadarin ya batta. Jama'a, daga nan za ku gane gaskiyar magana ta da na taba fadi da dadewa tun yau shekaru 10 da suka wuce 1996, sa'ad da muke lacca akan duniyar aljanu da shedanu a ABU. Na sake maimaita wannan magana a karatun Sarimul Battar yau kamar shekaru 6 da suka wuce. Na sake maimaita wannan magana tun bara da muka zo wannan dandali muna wa'azi akan duniyar shedanu da aljanu, cewa bokanci ilimi ne mai zaman kanshi, kuma jahili baya bokanci, don bokanci sai ka je ka koya yana da ka'idoji. Kun ga bokaye, galibin bokaye ba sa sallar la'asar, shedanu suna hana su yi. Yanzu ka ga shedanun da ke hana su yi irin waɗannan darajoji da hadarori suka hango, shi kuma shedan dama duk wata falala, duk wata karama, duk wani abu da kake nema a hannun ya baka, to a kalla sai ya ga ya lalata ka, ka zama fasiki ko kafiri sannan ya baka. Dan haka bokaye mafi yawancin su ba sa sallar la'asar. Ba sa sallar la'asar mafi yawancin su. Sai a shardanta maka, kana so ka zama bokaye, kana so ka zama mai gobe da nisa, to banda sallar la'asar. Sai ka ce ka yarda. Shikenan sai ka ga duk abubuwan da kake sai ka ga suna tafiya daidai. Ina fatar an gane. Kun ga sun san waɗannan irin abubuwan. Su kuma shedanu dama so suke wuri mafi hadari suke so su jefa ka. Ina fatar mun gane. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Jama'a, kun ji ainihin waɗannan hadisai. Waɗannan hadisai su ne hadisan da malaman farko daga cikin kashi na farko da nake kawo mana suka ɗauka, suka ce da Allah ya ce wal asri, to yana cewa ne na rantse da sallar la'asar. Dan ka san sallar la'asar tana da girma, to ka san abin da zai biyo baya to ba karamin abu bane, tunda har Allah ya rantse da irin wannan sallah da take da girma a wurin Allah. Jama'a, mun ji magana ta farko ko? Fassara ta biyu ita ce fassara bangaren malamai na biyu, su kuma da suka ce Allah yana cewa ne wal asri, yana rantsuwa da zamani, lokaci, rayuwa. Ma'ana Allah yana rantsuwa da wannan zamani wanda ya ainihin halitta tun daga farkon shi har ƙarshen shi, ko kuma al-asru, Allah madaukakin sarki yana rantsuwa ne da zamanin da aka halicce ka dan ka san girman wannan zamani, ko kuma al-asru, Allah madaukakin sarki yana magana da jimillar lokaci dan ka waiwaya ka ga cewa babu abin da yafi lokaci muhimmanci a rayuwarka. Waɗannan malaman suma suna da ayoyi da hadisai waɗanda suka mara wa fassara su baya. Daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suka goyi bayan kansu dangane da wannan fassara, akwai hadisi sahihi wanda al-Imam Tirmidhi ya ruwaito shi daga sahabi Abdullah dan Mas'udin da kuma ainihin sahabi Abu Barzah al-Aslami. Riwayar Abdullah dan Mas'udin yace lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس. لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة عند ربه حتى يسأل عن خمس. لما الله يقول وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Wanda duk ya ji tsoron tsayuwar da zai yi a gaban Ubangijin shi, ya hana ranshi abin da zuciyar shi take so, to daga wannan tsayuwar babu inda za a kai shi sai aljanna.
amma wanda ya biye wa zuciyar shi abin da ran shi ke so fa, shi kuma babu inda ya cancanta a kai shi daga nan sai wuta. Abin da waɗannan ayoyi ke cewa jama'a, dukkan ɗan adam za a kamo shi a zo a tsaye da shi gaban Allah a ranar alƙiyama, kamar yadda hadisi ya fassara cewa Allah maɗaukakin sarki zai tsaye da kowane ɗaya daga cikinku gaba da gaba ba tare da mai fassara ba. Maganar da Allah yake yi, yaran da Allah yake yi, za ka ji shi ko ba kai karatu ba. Dan wani ya iya cewa to mu Allah ya so mu in aka gaba mu iya larabci ba mu yi wa a ji tausayin mu, waye gaya maka? Idan da larabci ake yin magana za ka tashi da larabci gar a bakinka, babu mai fassara. Da kai da Allah, Allah zai tsaye da kai ya tambaye ka. Sai Allah ya ce wanda duk ya tuno wannan ranar da Allah zai tsaye da shi a gaban shi, ka kalli dama wutar jahannama, hagu wutar jahannama, bayanka wutar jahannama, gabanka Allah ne yake tambayar ka. Rigiji gabji ya ko nuhu riba da aka ce zai maka haka kana gwamna, ai ka shiga uku EFCC ko ko ba haka bane jama'a? Nuhu ribado a ce ga soja dama, ga soja hagu, ga soja, ga nuhu ribado yana tambayar ka da tawaran nan nashi, ai ka shiga bala'i a nan duniya ma kenan da bai ga jahannama, haka ne ko ba haka ba? Balle wannan ubangijin da ya halicci nuhu ribado ne, har nuhu ribado sai an tsaye da shi. Wallahi dan adam yana da bala'i a gaban shi jama'a. Wallahi don haka Allah ya yi hikima da ya kira alkiyama masifa, haka ya kira ta, ya kira ta bala'i. Ya ce fa'iza ja'ati saha, ya ce idan masifa ta zo, fa'iza ja'ati tammatil kubra, idan uwar bala'i ta zo, ki bai isa haihuwa ba ta tsuguna ta zazzage shi, ba wani operation, ba wani ruwan nakuda da za a sa mata, ba wani bed rest, duk wannan kini bibi ne a duniya mata suke yi. Wallahi kini bibi ne, sai an je an kwantar da ita a gado, ana shashafa ta, ana shafa goshinta, ana bata lemo, ana salati, ana bata hakuri. Ƙarya ne idan kiyama ta zo da kanki zaki tsuguna ki haife shi. Wallahi haka Allah yake, wataba'u kullu zati, haka Allah yake, wataba'u kullu zati hamlin hamlaha, duk wata mai ciki za ta tsuguna ta haife cikin. Wataran nasa sukara, Allah yake sai kaga mutane sun bugu, suna tambele, suna tangadi, amma hun bi sukara. Allah yake ba marisa suka yi ba, ba abin da suka sha. Me ya faru? Walakinna azaballahi shadid, azaba Allah ce kawai ke tsanani. Yadda kaga ruwan sama na zuba, haka azaba take sauka daga sama, tsirara kake sitik saboda bala'in dandalin alkiyama. Ko sarkin wanzamai ne yayi maka kaciya ta koma loba, ba wanda zai tashi da kaciya jama'a. Manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallam, Annabi Ibrahim shine kadai zai tashi dandalin alkiyama da kaciya. Allahu akbar. Allah yake wa Ibrahim allazi waffa, da Ibrahim wanda ya cika umarnin Allah. Shekarar shi 80 a duniya, Allah yake yaje ya dauki zarto yi wa kanshi kaciya, yaje ya zauna yi wa kanshi kaciya, sai da ya warke da cikin jama'a. Kaji hikimar, dan haka zai tashi da kaciya ranar alkiyama shi kadai, in ba haka ba kowa da loba zai tashi. Sannan tsirara hufatan, ba takalmi, uratan tsirara ghurlan, manzo Allah yace kowa da loba. Sai Aisha tace kai mata sun kade, a'udhu billahi, yanzu ya manzo Allah tsirara ranar alkiyama, ga sirki ga sirka. Manzo Allah yace Aisha ki shiru, ke yarinya ce baki san kiyama ba. Kai kanka kana zaune tsirarar, ko kana tsaye tsirarar, baka san tsirara kake ba, balle ka dubi na gabanka ka ce wannan na da katan duwawu, ko wannan bai tsaya daidai ba. Abinda Aisha take tunani kenan, ga maza ga mata za a tsaya tsirara? Sai manzo Allah ya nuna mata tana gwada taron duniya ne. Taron duniya ne za a ce dubo ni bai tsaya daidai ba, dubo ni mai muskusaccen duwawu, dubo ni mai kasa, taron duniya ne. Amma lahira, manzo Allah ya ce abin ya wuce haka. Aisha, jama'a na tsaye a rana tsaka. Jama'a yanzu kilomita nawa ke tsakaninmu da rana? Babu wasu astronomers ko astrologists waɗanda suka iya gano kilomita, saboda bala'in rana har yau ba a iya zuwa gare ta ba, dan duk abin da ya kusance ta sai narke. Naga sai dai ai hasashe a ce daga inda ake iya zuwa zuwa duniyan nan kilomita kaza ne, to sauran fa, to a nan duniya kenan jama'a. Ku ji yadda rana take mana zafi ko? Sai manzo Allah ya ce a ranar za a kusanto da ita daidai da kanka. Sai manzo Allah ya ce zufa za ta taso sai ta rinka rufe mutane daidai da zunubinsu. A wannan rana ladanai ne masu dogon wuya, masu kiran sallah, su ne a lokacin nan duk sa'ad da zufa ta tafi za ta shanye su, sai wuyan ya ƙara tsawo, sai wuyan ya ƙara tsawo. Amma malam ladan, ko ka je an koya maka? Kuku kai ka rasa aikin yi ne, shi ke nan la'asar kai ka zo ka rungumi bango kana jajjaga kamar tsohon mashin. Ba za ka samu wannan falala ba, sai ka je an koya maka. Sai ka je an koya maka jama'a. A je a koyi kiran sallah. Kiran sallah yana da falala jama'a. Saboda falala kiran sallah har sai da malamai suka yi sabani. Da kiran sallah da limanci, wanne ya fi falala ne? Aka ce babu inda hadisi ya zo kwaya ɗaya da aka bayyana falalar limanci sai haɗarin shi. Amma ga hadisai birjit game da falalar kiran sallah, karanta Tirmidhi da Ibn Majah. Amma da malaman suka kai suka komo don su ci nasara akan wannan argument din, akan tattaunawar, sai suka ce limanci yafi, saboda tunda Annabi da Abubakar da Umar suke, ba su taɓa yin kiran sallah ba, su suke yin limanci. Karanta littafin al-azkar na al-Imam an-Nawawi. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Jama'a, ranar al-kiyama kenan. Yawma yafirru mar'u min akhihi wa ummihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idhin sha'ni yughni. Kaga mutun ya ga mahaifinsa sheka da gudu. Mahaifinka ya tsaye da kai. Annabi sallallahu alaihi wasallama yake fadi, yace mahaifinka zai tsaye da kai ya ce maka kai da ne nagari mai ladabi da biyayya. Allah ya maka albarka. Abinda nake so a yau ka dibo daga cikin sallolinka ka ƙara mini. Sai ka ce baban lallai ka yabe ni, Allah ya saka maka da alheri, kai ma uba ne na gari, amma yau abin yafi ƙarfi na. Wayyo Allah, wayyo Allah, sai ka sheka da gudu. Shine yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Matarka da kake runguma kana jin daɗi, kuna haduwa, sheka za kai da gudu. Nan duk wani rago kudin ce fa ne, kaya fa. Ta kanka kake yi. Ɗanka da kake so, sheka za ka yi da gudu ka rabu da shi. Ɗan uwanka, uwa ɗaya uba ɗaya, shaƙiƙinka, in ka gan shi gudu kake. Allah ya ce kowa ta kanshi yake. Annabawa gaba ɗaya jama'a, annabi ɗaya ne kawai ba ta kanshi yake ba, shine annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dukkan annabawa tun daga babanmu Adam, kowa zai ce ta kanshi yake. Annabi ya ce za a tattaru a je wurin Adam gaba ɗaya a ce to kai ne babanmu, muna aljanna, kai ka dawo da mu duniya. Yau gashi ta rikice, sai ce lallai ku ƴaƴa ne nagari, amma ku rabu da ni, ni ma wayyo Allah, nafsi nafsi, ta kaina nake, ta kaina nake. Sai ce to a je wurin Annabi Nuhu, shi ya fara wa'azi a duniyan nan. A je Annabi Nuhu, kai kai wa'azi, kai kai kaza, kai kai kaza, ya ce a'a ni ma ta kaina nake. A je wurin Musa, ya ce shi ma ta kanshi yake. A je wurin Isa, ya ce shi ma ta kanshi yake. Annabi ya ce sai a sheko da gudu a zo gurin shi. Ana zuwa wurin shi, sai ce dama sai ni wannan mukamin sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa ya kai musulmi dan Allah. Allah bai maka mutunci ba, Allah bai so ka ba da ka zama cikin al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah sai a ce maka manzon Allah ya ce, sai ka ce baka yadda ba. Imam Malik kake bi, sai ka ce Tijjani kake bi, sai ka ce gumi kake bi, sai ka ce kungiya kaza, sai ka ce imamu wani, ka zama arni, ka zama mushriki. Wa yawma ya'abdu adh-dhalimu ala yadayhi ya laitani ittakhadtu ma'a ar-rasuli sabila. Wallahi duk wanda ya hada manzon Allah da wani a ranar alkiyama, wallahi ba yatsa ɗaya zai ciza ba. Allah ya ce yatsun zai cije gaba ɗaya, yana cewa na shiga uku na lalace, nayi shirka, na hada manzon Allah da wani. Yadda Allah yake wahdahu la sharika lahu, haka manzon Allah yake wahdahu la sharika lahu fil ittiba'i, shi kadai ake bi. Kana hada manzon Allah, kana bin manzon Allah, kana bin gumi, ka zama mushriki. Kana bin manzon Allah, kana bin mazhaba kaza, ka zama mushriki. Kana bin manzon Allah, kana bin dariqa kaza, ka zama mushriki. Ka zama bakin arni, baka da bambanci da Fir'auna. Saboda haka kowa ya kudurce. Malamai tocilace a hannunsu, haskawa jama'a suke bi. hanyar da suke haskawa ake bi ba su ake bi ba, ba abin malami, ba abin shehi, ba abin imami, wanda duk kabi in ba manzon Allah ba ranar kiyama kana tashi wuta da kai da Fir'auna hanyar ku daya. Inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila Fir'auna rasula fa asa Fir'auna ar-rasula fa akhadnahu akhadan wa bila. Fir'auna ma an aika mai da manzo ya ki bin shi, me ya bi son zuciyar shi ya bi, kai ma ana aiko maka gashi ya zo kai yayi wahidima hadisan dun nashi ne ka ce ba za ka bi ba, saboda me? Kai dan kungiya kaza ne, kai dan tijjaniya ne, kai dan mazhaba ne, kai dan kabila kaza ne, dalilin da yasa ba za ka bi manzon Allah ba kenan kawai gari ka zama mushriki ka yi ridda. Shi yasa jama'a su gane, jama'a da ƙaryata hadisi ɗaya da ƙaryata dukkan hadisai duk ɗaya ne, ba bambanci. Kada ka sake a rayuwarka a ce maka manzon Allah ya ce, ka ce wane kuma, kana kiran sunan wani ka lalace, sai dai ka ce a ƙara bayani mu fahimci abin don mu abin da muke jira kenan. To alhamdulillahi alal aini war ra'si, ina fatar mun gane. Saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ku duba duk dandalin kiyama, ta gagari Musa, ta gagari Isa, ta gagari Ibrahim, ta gagari Adam, kowa ya ce kanshi yake yi, amma manzon Allah sai ya ce ana laha ana laha, dama wannan darajar sai ni. To wannan daraja ce da Allah ya yi wa annabi alkawari a nan duniya. Allah ya ce wa minan layli fatahajjab bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Annabi Allah ya ce mishi da daddare ka rinka tashi kana ibada, shine tahajjud. Sai Allah ya ce wannan tahajjud da zaka yi ƙari ne akan ibada da aka dora maka, ƙari ne. Idan kai haka, to ana sa rai tabbas Allah zai tashe ka a wani matsayi abin yabo. Sallar tahajjud ga manzon Allah wajibi ce, farilla ce, don haka ko bai da lafiya sai ya tashi yayi azumi, ko da raka'a ɗaya ce gal dan dole ce, amma kai nafila ce, mustahabi ce. Shi kuwa akan ibadar da aka ƙara mishi shine aka ƙara mishi sallar tahajjud, kuma farilla ce. Kai sallar biyar ce farilla akan ka, manzon Allah salloli biyar farilla ne, sallar dare ma shi farilla ce akan shi, dan haka ko bai da lafiya sai ya tashi yayi, ko da raka'a ɗaya ce sai ya tashi yayi, ko da suratul fatiha kaɗai zai karanta, ko da qul huwallahu zai karanta. Allah ya ce in yi haka Allah zai tashe shi ranar alkiyama matsayi abin yabo. Sai manzon Allah ya ce wanda duk aka kira sallah ya bi ladani tsaf, ladan ya ce Allahu akbar Allahu akbar, kai ma ka faɗa duk abin da ladan ya faɗi, kai ma ka faɗi. In yace hayya ala sala, kace la hawla wala quwwata illa billah. Hayya ala sala, ka sake cewa la hawla wala quwwata illa billah. Hayya ala fala, la hawla wala quwwata illa billah. Inda asuba ne as-salatu khairun minan nawm, kai ma kace as-salatu khairun minan nawm. Wannan shine abin da ya tabbata. Sannan in ya gama tsaf, sai kai salatin annabi sallallahu alaihi wasallam, kar kai salatul fati, kar kai allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim. Salatin annabi za kai allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ali ibrahima innaka hamidun majid. Wannan ɗaya ne cikin salatai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba salatul fatiha ba, salatin wane ba, ba wannan na manzon Allah ne. Shi zaka yi, idan ka yi shi sannan sai annabi ya ce sai kai addu'a, ka ce allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was salati al-qa'ima ati muhammadan al-wasila wal fadila wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Annabi yace dukkan mutumin da yayi mishi haka, annabi yace ya tabbata zai cece shi. Kayi wa annabi gwagwarmaya da addu'a ya samu wannan muqamin, to duk sadda aka kira sallah ka ji abin da zakai. To in kai haka, kana sakawa annabi qur'a kenan, kana saka annabi qur'a kenan. Annabi yace akwai wani matsayi ne a dandalin kiyama, babu wanda ya cancanta ya samu sai wani mutum daya. Annabi yace ina fatar zaman ni ne zan zauna wannan mukamin. Sai annabi yace ko kuma ku taya ni da yin mini addu'a, wannan addu'ar ka ji ta. To annabi yace in ka lazimci yin ta duk sa'ad da aka kira sallah, kai kuma zai cece ka, wato ka ne mai fatan ya samu wancan matsayin. To wannan matsayin shine sai a zo wurin annabi a ce to babu fa yanzu sauran kowa sai kai. Sai annabi ya ce dama sai ni din, ya ce sai je faɗi gaban Allah a dandalin alkiyama,
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saboda yadda Allah yake girmama manzon Allah, Allah bai taba kiran shi da Muhammadu ba a nan duniya. Eh, haka babban mawakin shi yace, wa dammal ilahu isman nabiyyi ila ismihi li yujillahu idha qala fil khams al muazzin ashhadu wa shaqqa lahu min ismihi li yujillahu fadhul arshi mahmudun wa hadha muhammadun. Yace duk inda Allah ya kawo sunan shi sai ya hada da na manzon Allah. Duk inda aka ce ashhadu an la ilaha illa Allah, sai kuma a ce ashhadu anna muhammadar rasulullah. A duk inda aka kiran sallah, haka yace wa bammal ilahu isman nabiyyi ila ismihi liyujillahu. Allah yayi wa annabi wannan karama dan ya daukaka shi. Duk inda aka ce ashhadu an la ilaha illa Allah, sai kuma an ce ashhadu anna muhammadar rasulullah. Sai yace idza qala fil khams al muazzin ashhadu, duk sanda ladani zai ce ashhadu an la ilaha illa Allah, sai yace me ashhadu anna muhammadan rasulullah. Kana karawa ashhadu anna aliyan waliyullah, ka zama arni, ka zama mushriki. Shi kadai ake hadawa, duk wanda ya kara da ashhadu anna aliyan waliyullah ya zama mushriki. Manzon Allah kadai ake kara, bayan ashhadu an la ilaha illa Allah sai ashhadu anna muhammadan rasulullah. Sai yace wa shaqqa lahu min ismihi liyujillahu, sai Allah ya tsago sunan manzon Allah daga jikin sunan shi. Yaya abin yake? Sai yace fadhul arshi mahmudun, Allah mai al'arshi shine mahmud. Abin yabo. Sai yace wa hadha, wannan kuma namu muhammadun, shi kuma sunan shi shayabo sallallahu alaihi wasallam. Shayabo, duk duniya babu mutumin da ake yabo kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jama'a mun fahimci wannan da kyau? Kuma duk duniya babu mutumin da zaka yabe shi a rubuta maka lada kai tsaye sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Jama'a an fahimci wannan da kyau ko? To idan kun gane wannan da kyau jama'a, to mas'alar tana da saukin a fahimce ta. An gane? Amma duk da wannan daraja, Allah bai taba kiran sunan annabi Muhammad a nan duniya ba, ko a Qur'ani. Babu inda zaka ji ya ce ya Muhammad. Babu wannan a Qur'ani. Babu a cikin hadisi inda Allah ya kira shi da ya Muhammad kai tsaye. Amma duk annabawa an kira su. Wa nadainahu an ya Ibrahim qad saddaqata ar-ru'ya, ya Isa, ya Musa, ya Nuh, duk Allah ya kira su. Amma manzon Allah, Allah bai taba kiran shi ya Muhammad ba. Amma da yake dandalin al-qiyama, dandali ne a nan, babu wani isasshe kowaye, kowa an kwance mai raunin shi, ya koma sunan da aka sa mai. Ba sheikh wani, ba imam wani, babu ranka ya dade, babu barista, ba engineer, babu his excellency, ba his eminency, babu, ba baba, ba umma, rannan kowa sunan shi zai dauka danyen sunan ka za a baka. Muhammadu sunan ka Muhammadu, Talatu sunan ki Talatu, ba abin, ba wan danyen sunan ka za a baka. Sai Allah ya ce wa annabi, ya Muhammad irfa ra'asak, ya kai Muhammad daga kanka, wasal tuqa, tambayi abin da kake so za a baka, washfa tushaffa, ka nemi alfarma za a yi maka, ka isa yau. La haula wala quwwata illa billah. Wallahi duk wanda ya bi annabi Muhammad ya dauka shi, ya more. Wanda duk ya ki bin annabi Muhammad ya watse, kaji ko a kiyama shi kadai ne. To mu shine shugaban kungiyar mu, shine shugaban mazhaban mu, shine mu kadai muka yarda da shi, kowa ba mu yarda da shi ba sallallahu alaihi wasallam. In ya miƙe, kalmar farko da zai faɗi sai ya ce Allahumma ummati, ya Allah jama'ata, jama'ata. Sai Allah ya ce me kake so? Bahaushe ya ce albarkacin kaza kadangare kan sha ruwan kasko. Albarkacin mu al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, al'ummar Musa da Isa da Ibrahim za a saurare su a dandali. In ba haka ba, annabawan su ma ba su kai a saurare su ba, balle su jama'ar su. Amma annabi ya tayi sai ya ce ummati, al'ummata. Allah ya ce me kake so? Sai a zo a yi musu hisabi, tsaiwa ta yi musu, rana zafi ya ishe su. Sai Allah ya ce shikenan ka koma za a zo. Shine waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Sai Allah ya zo da kanshi dandalin alkiyama,
da mala'iku sahu-sahu sun kewaya sun yi da'ira sai a zo a ritsa ƴan adam da aljanu da dabbobi gaba daya tun daga ƙasa har sama mala'iku ne sahu wani bayan wani kamar da kaga ake sahu ake kewaye Ka'aba haka mala'iku za su kewaye mu halitta gaba daya sai Allah ya zo da kanshi waji'a yawma idhin bi jahannam sai a ce aje a zo da jahannama al-imamu muslim da al-imamu tabarani da isnadi sahihi cikin littafin al-mu'jamul kabir annabi ya ce sai a ce aje a kama wutar jahannama jahannama tana da linzami guda 70,000 ina ma ka dade a duniya a ce kai dan sabon gari ne da sai in baka labarin wata amalanke shekaru 30 ko 35 da karti ke koro ta nan titin nan na kasuwan mata wajen gidan iya kaga amalanke ce katuwa kura za a doro mata kaya wannan na ja waɗannan na rage mata karfi ta baya ina fata an gane jahannama haka za a taso ta da linzamai kewaye da ita ana janta za a kawo ta gaban Allah gaban mutane za a yi hisabi waji'a yawma idhin bi jahannam annabi yace tana da linzami makami inda ake kama ta guda 70,000 mala'iku kowanne igiya daya 70 cikin 70 mala'ika 70 ne ke rike da igiya daya wannan ita ce jahannama jama'a kaji mala'ika 70 so 70 haka hadisi yace ba fassara nake ba haka hadisin yace 70 so 70 amma suna cikin tafiya sai ta kwace musu jama'a ba karti ba fa mala'iku sai ta kwace manzo Allah yace sai su bita da gudu sai su kamo ta yace ba dan suka kamo ta ba da sai ta babbaka duk abin da ke dandalin kiyama tun kan ai hisabi to kuma kaji kai take jira inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya iya tattalin bala'i jama'a Allah ya iya tattalin bala'i ranar alkiyama ba za a hadu da bala'i shi yasa wallahi ka kai shirka duk wanda aka ce maka ka bi ka ce a'a a kawo mana Allah ya ce annabi ya ce shehi kaza kaza a ce a'a imami a'a me Allah ya ce me annabi ya ce ku rabu da mu da hayaniya kawai kungiya mazhaba dariqa a'a ra'ayin wani shek wani shek wani yana da karama sai ce manzo Allah kuma mu'jiza yake da ita na fata an gane a ce wani yana tashi a buzu yana menene yana sai ce manzo Allah kuma ya je saman bakwai kaga namu yafi namu yafi na fata mun gane saboda haka wallahi karka sake a ja hankalinka ka bi wani kato manzon Allah kawai sallallahu alaihi wasallam ya jama'ar musulmi manzo Allah yace in aka zo da jahannama sai a kafata sai Allah yace yawma idhin yatazakkarul insanu a wannan ranar ce mutum zai yi tunani to ina son ku tsaya anan ku hada wannan ayar da ayar farko da na kawo a wannan wurin hal ata alal insani hinu min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura dan adam ya taba tunani cewa an taba samun wani lokaci wanda baka ka taba tuna cewa da can baka ba tunaninka shekaru 100 da suka wuce baka ba tunaninka to sai aka ce yanzu kuma ga kaga akwai ka ko to kai tunanin za a sake wayar gari baka ba tunaninka ko to yanzu ne lokacin tunani jama'a wallahi wanda duk bai tunani ba a yanzu to ku tsaya ku ji ranar da zai tunani a ce mai ya makara yawma idhin yatazakkarul insanu a wannan rana ne in mutum ya ga mala'iku sun kewaye shi ga Allah a gaban shi sannan ga wutar jahannama sai kuma ya tsaya yayin tunani sai Allah ya ce anna lahu dhikra kai cho yaushe kuma zai yi tunani lokacin tunani ya wuce yayi to kai marmaza kai tunani a yanzu wai dace ka bi me kamata kai shekarunka nawa yau a duniya 20 18 25 30 40 60 90 tsakaninka da Allah ka auno baya ka gani bahaushe ya ce waiwaye a dan tafiya me ka tsina nawa kanka me ka tsina nawa al'ummarka me ka barwa ƴaƴanka me ka barwa al'ummarka yau duk zamu tattaro hadisi akan muhimmancin lokaci rayuwar nan da Allah ya baka ita ce muke nufi da lokaci da muke so mu magana jama'a kar ku manta ina magana ne akan cewa dan adam ya tsaya ya tuno ranar da za a tsaye da shi gaban ubangijin shi haka ne ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tazulu qadam ibn adam yawm al-qiyamati min indi rabbih hatta yus'ala an khamsin kafafuwan dan adam
ba za su motsa ba, ba za su gushe ba in aka tsaye da shi gaban Ubangijin shi sai an mai tambayoyi guda biyar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yau ashe da muke karanta a Qur'ani cewa wala nas'alanna allazina ursila ilaihim wala nas'alanna al-mursalina. Kaji mas'ala ashe ba akan manzanni ce kadai ba. Da Allah yace sai ya tambayi manzanni da aka aika. Kuma sai ya tambayi waɗanda aka aikawa. Kaji jama'a kar ku manta da shahararren hadisin da kullum nazo zan yi wa'azi sai na tuna muku shi. Hadisin Bukhari da Muslim. Manzo Allah yace idan aka rufe mutum a kabari za a tambaye shi a ce man rabbuka wa ma dinuka wa ma amaluka wa ma za taqulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'isa fiku. Wane ne ubangijinka? Me addininka? Me zaka faɗi game da mutumin da aka aiko muku? Sannan wani aiki kai? Wannan dukkan mutumin da aka ɗauke shi aka saka shi a cikin kabari. Manzo Allah yake sai an mai wannan tambayar sai mutumin da ya mutu wa shahada ko mutumin da ya samu darajar mutu wa shahada. Allahumma mnahna sharafa shahada. Allah ka bamu darajar shahada. Ma'ana mutumin da aka kashe shi a filin daga ko matar da ta zo haihuwa ta mutu ko matar da ta haihu jini ya tsinke mata ko ciwon ciki ko jinin haihuwa ko mahaifa har ta mutu ko mutumin da ciwo ya kashe shi, wani irin ciwo? Tarin fuka, tuberculosis. Ko mutumin da ciwon bulala, Bahaushe na da ciwo da ke ce mai bulala, wanda zaka ga ciki ya yi ruɗu-ruɗu kamar an zabga mai bulala. Ko mutumin da gini ya danne shi ko gobara ta cinye shi ko ruwa ya haɗiye shi, duk wanda ya samu irin mutuwan nan to shi kam ya ƙetare. Ko mutumin da ya mutu ranar juma'a ko daren juma'a. Ina ma'anar daren juma'a? Daren jiya da aka wuce. A ce gobe ne juma'a misali da safe, to daren nan shi ake kira daren juma'a. Idan ka mutu to matukar kai musulmi ne, ba azaba ba tambayar kabari salin alin. Daga nan jiran kiyama kake ta tashi kawai a ce shiga aljanna. Matar duk da ta mutu wurin naƙuda garin haihuwa ita ma haka, matukar musulma ce, wanda di tuberculosis tarin fuka ya kashe shi, haka wanda gini ko ruwa ko gobara, duk waɗannan manzon Allah ya zayyana su a cikin hadisan Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah da Muwatta ta Imam Malik. Ka je ka duba a cikin littafin Ahkamul Janaiz wa Bid'aha li Sheikh Al-Allama Asad As-Sunna Abi Abdurrahman Nasiruddin Al-Albani. Ka je ka duba za ka samu waɗannan ainihin hadisai gaba ɗaya. To duk mutumin da ya samu wannan darajar to shi kan babu azaba kabari, babu tambayar kabari, salin alin. Ina fata an gane. Amma duk mutumin da bai samu wannan darajar ba to ana aje shi a kabari. Manzon Allah ya ce da zarar an rufe shi, ku ji jama'a, da zarar an rufe shi waɗanda suka kai ka ba sai sun dawo gida ba, ana hada ƙasa a kanka. Annabi ya ce sai a tashe ka zaune, sai a tambaye ka man rabbuka, wane ne ubangijinka? يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. الله في تبت المؤمنين anan duniya Allah ne ubangijinka da gaske? Eh, to zaka tashi anan kabari ka ce musu Allah ne ubangijina. Tambaya ce mai sauki, amsa ce mai sauki. Sannan wa ma dinuka, me addininka? Me kake bi a nan duniya? Dan kungiya ne kai sai ka ce kungiya reshen Kaduna to wuta, kungiya reshen Jos wuta, Tijjaniya wuta, Malikiya wuta, duk abin da ka faɗi wallahi wuta zaka je. Wallahi matsalar ba ta wasa bace jama'a. Me ya addininka? Sai ka ce al-Islamu. Duk abin da ka faɗi bayan wannan Allah wuta zaka je. Ba ni na faɗa ba, yana cikin hadisi da an tambaye ka. Dan Allah bai san duk wannan hayaniya ce ta ku, duk wannan hayaniya ce ta ku. Abinda kadai Allah ya sani shine me? Al-Islam. Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Babu wani addini a wurin Allah. Duk waɗannan samari da ƴan mata an taba kawo me ya addininka, kace salafiya ko salafiya wuta baka? Musulunci ne addininka, salafiyanci manhaji ne. Kana fadin yadda hanyar take ne, amma ba sunan addini bane. Addini shine me? Musulunci. Nan taba ka ne zaka kawo maka hayaniya sai ka ce a'a ni nawa irin na annabi nake. Shine ma'anar salaf din. amma an kamar da abin shine addinin ka shine kungiyar ka wuta ka zama arni wuta zaka dan haka kowa yaji wallahi abin kan mai uwa da wabi ne ba wanda ta kyale da an taba ka wa madinuka menene addinin ka sai ka ce al-islam inna ad-dina inda Allah al-islam addini a wurin Allah shine musulunci wata aya tace wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan wanda ya kama wata hanya ba musulunci ba falan yuqbalu minhu paw paw ba za a karba ba huwa fil akhirati min al-khasirin ranan lahira kuma zai shiga cikin wadanda suka shiga uku mecece uku ita ce jahannama na daya kenan annabawa gaba daya babu wanda ya alfahari da wata kungiya ji annabi ibrahim huwa sammakumul muslimina min qablu shi ya kira ku musulmi tunda annabi ibrahim sunan addinin shi kenan da yazo yana ginin ka'aba da shi da dan shi isma'il gini ya gini sai suka daga suna addu'a rabbana taqabbal minna allah ka karba mana innaka antas samiul alim wa tub alaina allah ka karbi tuba mu mun tuba ka yafe mu innaka antat tawwab rabbana waj'alna muslimaini laka ya allah kai mana arziki mu zama mu musulmi ne gare ka wa min zurriyyatina ummatan muslimatan laka cikin ƴaƴan mu da jikokin mu allah ka sa a samu musulmi gare ka ashe musulmi ba karamin mutum bane to duk inda aka kada aka raya me kai ka ce musulmi amma me kai tijaniya me kai salaf me kai izala me kai kaza wuta kawai karka bata lokaci karka bata kanka lokaci in an ce me kai ka ce ni musulmi ne sai in an zo ana hayaniya ne za ka ce a mu fa gaskiya irin wannan musuluncin naku na dariqa kungiya kaza kaza a mu na annabi muke bi shine kawai amma da an taba ka kace kai salaf da an taba ka kace kai tijaniya da an taba ka kace kai kaza wallahi ka kama hanya arna wala takunu minal ladina farraqu dinahum wala takunu minal mushrikina minal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun Allah yace kakku zama irin arna wanda kowa kafa kungiya da an taba shi kai kungiyar yake wa salati yana kambamawa ku zama kawai musulmi annabi yusufa da yazo rasuwa yayi sarauta yafi kowa kyau a zamanin shi tunda ake ba a taba samu mutum mai kyau ba irin annabi Yusuf sai da aka haifi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rabin kyau gaba ɗaya shi aka tattarawa duk inda kaga wani kyakkyawan mutum namiji ko ta sima sanfaleliyar budurwa duk duniya an ka tattaro su gaba ɗaya da mala'iku da aljanu da mutane da dabbobi masu kyau in ka tattara su gaba ɗaya kyan su rabi ne Yusuf yake da rabi to waye kai annabi Yusuf sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na daya kenan na biyu duk duniya ba a samu mutum mai daraja annabi Yusuf wajen nasaba ba dan shi annabi ne baban shi Yaqubu annabi kakan shi Ishaq annabi baban kakan shi Ibrahim annabi yayi kai Yusuf amma da yazo mutuwa ji abin da yake cewa Rabbi qad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith Allah ka bani mulki nagode Allah ka sanar da ni ilimin fassara mafarki nagode fatirar samawati wal ardi Allah kai ka halicci sama da ƙasa anta waliyyi fid dunya wal akhirah duniya da lahira Allah kai ne mai gidana bani da kowa sai kai tawaffani musliman arzikin da nake roƙo kai min ya Allah Yusuf ne yake magana yanzu Qur'ani yake ba mu labari arzikin da nake roƙo kai mini ka dauki raina ina musulmi wa alhiqni bi salihin ranan lahira ka tashe ni cikin mutanen kirki kaji har annabawa abin da suke roko kenan ba wani annabi da yace ya Allah ka sa mutu salaf ko tijaniya ko gumiya ko izala gabas ko izala yamma ko shi'a ko wani iskanci duk ba wani annabi da ya roki haka abin da suka roka shine me musulunci al-islam kuma ku duba jama'a duk wani addini a duniya sunan shi yana komawa ne zuwa ga me zuwa ga wanda yazo da addinin ko wanda ya kafa kungiyar ko wani dabarbaru musulunci ne kawai ya samo suna daga Allah al-islamu al-istislamu lillahi wal inqiyadu lahu bit-tauhidi to al-islamu da as-salam root din su ɗaya ne masdarin su ɗaya ne kuje ku karanta littafin Bilal Phillips the true religion of God, the true religion of God, addinin gaskiya na Allah, ku je ku karanta shi, mun sa shi akan net in ba za ka same shi ba, buga www.sultan.com za ka same shi, yana nan littafi ne kamar shafi shida, the true religion of God. Anan za ka ga tsantsar tabbatar da cewa addinin musulunci shine kadai addinin da sunan shi yake da asali daga Allah da ya aiko da addinin. Amma duk wani addini, Christianity daga Christ, Yahudanci innal ladina hadu yan mun tuba, Judaism daga Juda, Buddhism, duka duk wani tijaniya daga tijani ko Qadiriyya, ka gani duk abin ya koma sunan mutane ne kawai ake bi, ka gani. Amma al-islamu fa min as-salam, inna allaha huwa as-salam wa ad-din huwa al-islam, bima'ana al-istislamu lahu bit-tauhid, ka sallama wa Allah, ka kadaita Allah madaukakin sarki. Jama'ar musulmi, kun ji wannan, dan Allah me yasa za kai alfahari da wani abu ba musulunci ba? To ka ji dai tambaya ta farko a kabari, man rabbuka ma dinuka, sannan sai a ce wa ma za ta qulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum, mutumin nan da aka aika muku me za ka ce game da shi? Manzo Allah ya ce mu'mini, sai ya ce Muhammad, sai ya ce na'am, me za ka ce game da Muhammad? Sai ya ce huwa rasulullah, manzo Allah ne shi, ja'ana bil bayyinat, ya zo mana da bayanai, fa amanna, mun yi imani, wa saddaqana, muka gaskata, wattaba'ana, sannan muka bi. Sai ya ce wa ma amaluka, menene aikinka? Wallahi dattijan, kai kuskure ka ce mu ne ma'aikatan railway na farko. Eh, ku ne ma'aikatan railway, duka za ka sha, ba wannan aikin ake magana ba, da mu aka bude NTC. A'a, ba wannan aikin ake, wannan aiki ne na neman tuwo, ba shi ake magana ba. Wa ma amaluka, menene aikinka? Manzo Allah ya ce mu'mini sai ya ce qira'atul qur'ana, na karanta al-Qur'ani, fa amantu bihi, na yadda, wa saddaqtu, na gaskata, wattaba'tuhu, sannan na bi shi. Jama'a kun ji fa, yana amsa waɗannan tambayoyin sai a ce ya dubi hagu gare shi, in ya daga kai ya dubi hannun hagu cikin kabarin shi, sai ga wutar jahannama, sai ja da baya sai a ce saurara, Allah ya soka, da nan zaka zauna da baka amsa jawabin nan ba. Amma yanzu tun da ka ansa dubi dama, in ya dubi dama sai hangi aljanna, sai ce ka ga mazaunin ka nan. Sai ce ku bari in koma gida in gaya wa dangi na, dangi da ya mutu ya baro. Sai ce ku bari in koma gida in gaya musu na samu aljanna. Sai su ce nam salihan, kai bacci bacci irin na mutanen kirki. Sai manzo Allah ya ce fayanamu nawmatal arus, sai bacci irin baccin ango. Dan kai dade ango, kaji har misali ake da kai a kabari. Ango ko amarya yaya suke bacci ne jama'a? Ka duba gadan ango tukuna, lumus da turare da komai, to haka zai zauna a kabarin nan cikin kwanciyar hankali. Ya Allah ka bamu wannan.
Amin.
Manzo Allah ya ce amma kafiri ko munafiki ko fasiki, in aka tambaye shi man rabbuka, waye ubangijinka, sai ya ce la adri, wai ban sani ba, ban sani ba. Siddake shi daidai wani kwana da ke nan haka, annabi ya ce bayan kunnen shi kafin kiye shi za su buga mai gudumar karfe, sai wargaje ya zama kasa, sai su sake hada shi, su tambaye shi me addininka, haka zai ihu me kaza, din bai sani ba, hayaniya yi cika rayuwar shi da ita, bai bi Allah ba, bai bi Qur'ani ba, bai bi musulunci ba. Jama'a, waɗannan su ne fundamentals na biyayya a musulunci: Allah, manzon Allah, Al-Qur'ani. Kaji aikinka, duk abin da za ka yi, aikin gwamnati kake, dan kasuwa ne kai, menene kai, idan ka tashi waɗannan ayyuka ka ɗauka kana yi ne don su taimake ka kai aikin da aka turo ka. Me aikin da aka turo ka? Shine innal ladhina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran
wa'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabura, waɗanda suke karanta littafin Allah suke tsaye da sallah, suke ciyar da abin da muka azurta su a sarari da a ɓoye. Allah ya ce waɗannan sun shiga kasuwancin da jalin shi baya karyewa. Jama'a, kun ji matsayin karatun Alkur'ani a cikin Alkur'anin kenan. Waɗanda duk suke karanta Alkur'ani, suke sallah, suke kyauta, suke alheri, suke zakka, suke sadaka, waɗannan su ne suka kama. Ka ji aikin da Allah ya turo ka. Ashe, duk wani aiki da kake yi ya zama yana taimakonka ne wajen iya karatun Qur'ani. Abin da nake so jama'a, duk wanda ke saurare na yanzu, duka ban rage kowa ba, kowa ya tunani ka iya karatun Qur'ani tsakaninka da Allah ba yaudara. Ban ce ka amsa mun ba, ka je ka tambayi kanka yau da daddare kafin ka kwanta, ka iya karatun Qur'ani? Ni dai na san dukkanmu da ke nan gaba daya iyayenmu sun fita amanan mu, shine kowa an saka shi a makaranta. Duk wanda kaga ya fita tawaye yayi, tawaye yayi, da ka girma ka dan fara samun naira 60 sai ka canza hanya, ka daina zuwa makaranta allo, ka daina zuwa makaranta islamiya, ana nan shikenan. In ka ga malamin tin kana so sakiya sai ka dake, kama daina magana da shi, ba haka bane? Dan Allah, jama'a, annan wane ne aka cira gwan saukar shi ya sauke Qur'ani? Mutun nawa kowa gudu yayi, haka ne? Haka ne. To kaji kuma aikin da aka turo ka kenan, ita kasuwar da aikin gwamnatin da bokon da ka gudu ka tare musu, su kana yin su ne dan su taimake ka game da Qur'ani. Amma kuma sai ka bar Qur'anin sai ka koma ka tare musu. Dan Allah, kowa ya tsaya ya tunani kafin ranar da zaka yi tunani a ce anna lahu dhikra, kai to ina zaka yi tunani? Kuma kwanan ka nawa baka karanta Al-Qur'ani ba, shekarar ka nawa baka je makarantar Qur'ani ba, da dukkan magariba an ce za a ga masallatai ana karantar da mutane Al-Qur'ani. Yanzu mutane duk sun watsar kansu, ya waye, sun zama yan bariki, wallahi kowa zai gada kuskuren shi. An kauracewa Al-Qur'ani, wa qala ar-rasulu inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Idan kuna son bid'a ta rasa idda za ta shige ku, ku dawo da karatun Al-Qur'ani ku gani. Wasu sun je sun kama zikirorin Tijjaniya, wasu sun kama zagin Annabi, wasu sun kama zagin sahabbai, wasu sun koma suna kallon fimafimai, wasu sun koma suna karanta littafan soyayya, wasu sun koma kasuwanci. Qur'ani gaba ɗaya an aje shi tsakanin musulmi da Al-Qur'ani. A yau galibi sai in matsala ta rikice a ce ala ramma, a sauke mana Al-Qur'ani, a roki Allah. Ya kuwa an sauke ba zai maka amfani ba, tunda baka yarda da shi ba. Alamar yarda da Al-Qur'ani ita ce ka karanta shi, kai ba ka karanta shi. Yau ma kai wai waye ce maka sai an sauke Qur'ani ne wai za a addu'a? Kuma waye gaya maka cewa ana bada kwangilar sauke Al-Qur'ani a je a addu'a? Waye gaya maka? Wannan kasuwanci ne. Inda kai musulmi ne je ka karanta Al-Qur'ani, baka iya ba? Amma ka iya karatun jaridar Concord, za ku haɗu da Allah, za ka gane kuskurenka. Ka iya karatun littafin Hausa, ka iya na Turanci, ka iya kaza, ka iya kaza, amma Qur'ani ne kaɗai baka iya ba. Kuma babanka makarantar Qur'ani ya fara saka ka, sai kai tawaye, sai ka koma makarantar jaridar Concord, har ka iya nan ka ƙware. Ka iya syntax da semantics, ka iya phonetics da phonology, ka iya grammar, ka iya komai, amma Qur'ani fa sai ka ce baka iya karantawa ba. Har ma in ya zama larurar wata addu'a Qur'ani, wai sai dai a rubuta maka da boko dan ka lalace. Haramun ne a rubuta Al-Qur'ani da transliteration, ku sanin wannan yan boko. Duk wani dan boko ya koyi karatun Al-Qur'ani da rubutun Larabci, haramun ne a rubuta Al-Qur'ani da wasu harufa. Kai bari ku ji jama'a, a harufan Larabcin ma an ce haramun ne ka rubuta Al-Qur'ani da sabanin yadda yake. Ba a rubutun Al-Qur'ani ma ta hanyar ka'idar huruful hijaiya na imla'i, ana rubuta shi ne da ka'idar ilimin rubutun Al-Qur'ani. Saboda haka akwai ilimin rasmi, ilimin rubutun Al-Qur'ani. Misali, kalmar sallah da zakka da kalmar hayatu a cikin Al-Qur'ani, sai kaga ana sa musu wawun, sannan sai ai aluja a sama. To in ka sa lamalu a wurin, ka aikata haramun. To ina kuma yanzu ka zo ka rubuta alhamdulillahi rabbil alamina da harufan boko? Ya kai dan boko, kaji haramun ne. In ka ce to waɗannan malamai sun cika zafin kai, zai mu ce ƙarya kake dan boko, ƙarya kake. kaje ka karanta accounting kana son ka zama chartered accountant, tafiya kake kana course na chartered accountant, ba haka bane? Me yasa ba za ka ce ka makara ba? Kaje ka karanta kaza kana so ka zama professional a cikin wannan course din, sai a ce sai kaje kai course na shekara biyu ko shekara uku, haka ne? Wallahi jama'a barku ji, musulmin didda bai koyi larabci ba wallahi ya zama munafiki. Dole ne ka koyi larabci, ka koya in yaso in baka iya ba to kana da uzuri, amma kai baka taba koyo ba. Wannan maganar al-Imam Shafi'i ya fade ta, ku karanta ta a cikin littafin Iqtida'u Siratal Mustaqim Mukhalafat Ashabul Jahim. Koyan larabci wajibi ne jama'a, ka koya in yaso in ka kakare inda ka tsaya din da yato shikenan. Amma dan Allah jama'a, mutum ya je aikin haji ko umara kaga singulate kana so sai ka ce Allah gafarta mala, ai musu magana ina son wannan, ai musu bawan gidanku ne ni, yi musu magana mana kai, ba kai ka gani kana so ba, singulate ka gani kana so sai an taya ka. Jama'a ku je ku ga ana ciniki na bebaye, ce wannan wannan nawa 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 saboda me ba larabci eh. Mutane sun ki su koyi larabci jama'a, wai sun tsufa, to jama'a kowa ya saurara bari ku ji. Akwai wani professor ne a medicine, sunan shi Professor Maurice Vocal, mutumin ƙasar Faransa ne. Kowa ya san ƙasar Faransa ta fi kowace ƙasa a duniya bincike game da kayan tarihi. Lannan sai ƙasar Faransa ta ce tana so ta bincike game da gawar Fir'auna, amma ana son a samu wani written documentation, an ancient written documentation from the past, ana son a samu wani tsohon littafi da ya kawo tarihin Fir'auna. Aka gama bincikawa wurin malaman history, archaeologist, duka suka ce ba wani littafi da suka sani wanda ya taɓa kawo tarihin Fir'auna. Gawan nan ana son a samu littafin da ya taba kawo tarihin gawar. Sai wani musulmi a kasar Faransa sai ya ce wannan professor, ya ce kaga ku akwai wani littafi da aka rubuta shi yau shekara 1400 ya kawo tarihin nan, sai ya ce wani littafi ne, sai ya ce mai Alkur'ani, sai ya ce Alkur'ani, sai ya ce eh, sai ya ce a ina, sai ya budo mishi, sai ga al-yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya inna lillahi. This is the most ancient archaeologist document written and revealed to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mati dadewar littafin tarihi da Allah ya sauka annabi shine Al-Qur'ani. Gashi karara Allah yana cewa a yau kun ji haddat ma ansa, a yau za mu tseratar da kai da jikinka dan ka zama abun wa'azi ga waɗanda za su zo bayan ka. Sai Maurice Vocal ya ce ina aka wannan littafin, ina aka rubuta shi, aka ce a ai wannan ba wai rubuta ne wani malamin bincike, wannan wahayi ne daga saman bakwai. To dalilin da yasa na kawo muku wannan tarihin, Maurice Vocal kun san me yayi, sai ya ce ya aje binciken, ya aje malantar, ya aje komai, sai ya tafi Jidda ya je ya zauna, sai da ya shekara 5 yana koyan larabci dan ya iya Qur'ani. Yace lallai tunda aka samu wannan binciken, yace akwai bincike da yawa a cikin littafin nan kenan, yace to ba zai yi kullun sai dai ya ce